An kashe mijin Florence Yawombi mai shekaru 49 a wata musayar wuta da aka yi tsakanin ƴan awari da sojojin gwamnati a garin Mingala na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya shekaru 4 da suka gabata. Ta gudu zuwa kasar Kamaru domin kare lafiyarta inda ta zauna a matsayin ƴar gudun hijira tun wancan lokacin.
Mais je ne peux pas travailler. Quand je pars chercher le travail quelque part là, personne ne me
prend. Ta kwashe tsawon shekaru uku da suka gabata tana karatu a Yawunde domin zama ma'aikaciyar tafi da kuɗi da ake kira akanta. Idan ta koma Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, tace ba ta da masaniyar ko za ta sami wani aiki mai kyau. Tace ta gwammace ta rika sayar da ruwa da lemo ga ɗaliban jami'ar Yawunde, inda akwai zaman lafiya da za ta kula da 'ya'yanta uku. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na fama da tashin hankula tun shekarar 2013 a lokacin da 'yan awarin Salika, wanda akasari musulmi ne, suka kawar da shugaban kasar wancan lokacin François Bozize, wanda nan da nan ya janyo martani daga mayakan Kirista. A watan Fabrairu, hukumomi suka cimma yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyoyin 'yan bindiga 14, biyo bayan tattaunawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a Khartoum. An yi tsammanin hakan zai kai ga kwanciyar hankali da zai kai ga yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da kasar Kamaru da kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan 'yan gudun hijiran Afirka ta Tsakiya da ke kasar Kamaru su koma gida. Amma zuwa yanzu 'yan gudun hijira 6,000 ne kawai suka amince za su koma, kamar yadda Yawunde take komawa Afirka ta Tsakiya. Tana mai tsoron tashin hankali a wasu yankunan kasar da yaki ya daidaita. Vivian Baikuwa ita ce ministan harkokin jin kai da sasantawa ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Ta ce kasar ta tana bukatar 'yan kasar su koma gida domin su taimaka wajen farfado da kasar. Ta ce tana sake faɗa wa masu kishin kasar waɗanda suka amince su koma gida cewa za a ɗauke su da muhimmanci. Kuma kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya za ta kare su da kuma yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu. Wakilin kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a kasar Afirka ta Tsakiya, Buti Kale, ya ce tashin hankalin ya ragu tun lokacin da aka samar da yarjejeniyar zaman lafiya, musamman ma a yankin yamma da kudu maso yamma na Afirka ta Tsakiya.
One would not say everything is perfect, but one would say that for all those who
ba dai za iya cewa komai na gudana yadda ya kamata ba, amma kuma wani zai iya cewa ga dukkan waɗanda suke shirin komawa akwai damar da za a iya mayar da kowa yankin sa na ainihi.
Well reinserted into their areas of origin.
Amma da yawa daga cikin kungiyoyin 'yan bindigar sun ki amincewa da majalisar ministocin shugaban kasar Faustin Archange Touadéra, saboda shi da ne kadai cikin kungiyoyin 'yan bindiga 14 da suka saka hannu a cikin yarjejeniyar. Masu shakka yiwuwar yarjejeniyar Afirka ta Tsakiya sun yi nuni da irin yarjejeniyar da aka samar a shekarar 2014 da 2015 da kuma 2017 waɗanda dandanan suka ruguje. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan Afirka ta Tsakiya sama da 600,000 ne har yanzu suke zaman gudun hijira a ƙasashe makwabta, yayin da sama da mutane 650,000 suke zaman gudun hijira a cikin ƙasar.